2.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna
Kanan Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau 6 ga watan Satumba na shekarar 2021 zani magana ne akan yafiyar da gwamnatin jihar Kano yewa Rahama Husaini a makon da ya gabata
to jama'a muna tafa da ƙarin bayani
Sauraro a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu.
Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
Sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana
Masauraro barkan mu da sake haɗuwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe wannan zauri a yau muna tare ne da mata waɗanda zamu tattauna da su akan al'amarin da ya faru a Kano malama Ramatu wacce shekarun baya aka daure ta dalilin zargin da ake mata na kashe mijinta bayan an mata aure wanda ake cewa auren dole a cikin wannan makon ne ta samu yafiya daga gwamnatin jihar Kano inda har haddata gomashin ma talabi na shiga makaranta ko ince ci gaba da karatu a cikin zauren nan akwai malama Zainab Atuba wacce take ita ce shugabar mata lauyoyi na jihar Kaduna wato wanda ake kira Rafida da kuma Hajiya Rabi Musa Saula wacce take shugaban jam'iyyar matan Arewa sai kuma malama Asma Mirza wacce take taimakawa da kuma malama Daharta Ahmad wacce ita kuma gogaggiyar ɗan jarida ce malamai barka da zuwa nan zauri to a wannan makon da yake wannan bayani shine ya girgiza ko ina kake ka juya a kafofin sada zumunta ne kafofin yaɗa labarai ne ana ta magana akan sakin malama Rahama wacce a halin yanzu ta shekara 20 malama Zainab muna san a ta bangaren ki matsayin ki ta lauya ko zaki mana fassara a game da shi wannan mataki da gwamnatin jihar Kano ta yi na sakin ita wannan bayar Allah malama Rahama bayan an tabbatar da cewa ta kashe mijin nata
to assalamu alaikum a gaskiya lokacin da yarinyar nan aka ce ta aikata laifin kashe mijinta ko kuma ince ma san da aka aure da ita an aure da ita bata kai shekaru na aurarwa ba wanda a tsarin mulkin kasa da kuma dokoki na jahohi na yanzu da suke dokoki akan kula da yara musamman kamar mu a Kaduna muna da dokar yara musamman kuma na san jihar Kano ma suna da policy ba a riga da aka mai da shi doka ba wato an sa iyaye su kai ƴaƴansu makaranta kuma makarantar nan ya zama kyauta musamman kamar mu a jihar Kaduna ne akan wannan dalilin na aure da yara kafin lokacin da za su balaga ko su isa zaman aure to a wannan dokokin da aka sa wannan dokar wanda ake kira da Turanci Child Welfare and Protection Law a ciki ana son yara mata su yi karatu daga primary har zuwa ƙarshen secondary wanda in Allah ya yarda lokacin za su kai shekara ko 17 ko 18 wanda koda an aurar da su ana ganin sun fara mallakan hankali ko kuma sun mallaki hankulansu to yaron da aka aurar da shi shekara 13 ko 15 to a dokance bai kai shekarun da za a iya aurar da shi ba saboda ana ganin ko a aurar da ita ba saboda ana ganin bata kai shekarun mallakan hankali ba na farko kenan na biyu wannan abin da ya faru da Rahama tana shekara tsakanin 15 zuwa 16 wannan abin ya faru an aure da ita na farko dai auren ma ba wanda take so bane iyayen ba su tambaye ta shin tana son wannan mijin ko ba ta son shi ba aka daura mata auren dole wanda har yanzu muna da doka da nan jihar Kaduna da duk auren arewacin Najeriya ma da sauran wurare akwai ni doka da ake kiran shi verb law a cikin wannan dokan an hana ai ma yara auren dole to anan zamu iya cewa iyayen ta ma sun yi abin da doka ta hana bata kai shekarun aure da ita ba aka aure da ita kuma da aka tashi aure da ita aka mata auren dole to sai wannan abin ya zo tsotsayin nan ya faru tsakanin ta da miji ta kashe shi wanda kuma ta ce ma bata san abin da tayi ba bata ma san zai resultin to mutuwar shi mijin nata ba tana rike da wuka tana fira lemu ya zo ya fada ya afka mata zai aure da ita to idan bata ma san me ake nufi da aure ga wannan yarinya to ta yi kokarin ta guje shi ne yana binta har wannan tsotsayin ya zo ya faru haka to da aka kai yarinyan nan gaban kotu shekarun ta still a dokance bata kai shekaran da ake ma mutum hukunci
ko wanda zai iya fuskantar hukunci
wanda za ta iya fuskantar ma irin wannan shari'an ba a da shari'an wanda ya aikata laifi babban mummunan laifi kamar wannan bata kai shekarun da za ta iya tsayawa a gaban kotu a
mata shari'a ba
a ta fuskanci shari'a ba to aka mata wannan dai shari'an a haka duk da bata kai shekarun ba to tun a wajen ma yin shari'an akwai matsala saboda bata kai shekarun ba sai ta kai shekara 18 ko fiye da haka shine kundin tsarin mulki na kasar mu ta Najeriya gaba daya ta nuna cewa sai wanda ya kai wannan shekara 18 shine zai iya fuskantar shari'a irin wannan wanda ita kuma a lokacin bata ma kai ba to bayan an gama kiran shaidu da komi shi alkali ya yanke hukunci amma tun da bata kai shekaru ba shi da kuma wurin min ya ce ga shekarun da yanka mata ta yi a gidan yari ko kuma mata daurin rai da rai ko ya ce a je a kashe ta
wato tun farko da ba a yanka mata da
wato tun farko mu dai mun san haka cewa ba a yanka mata wasu shekaru ba saboda alkalin ya san cewa bata kai shekarun da zai mata haka ba doka ya hana
duka bisa bayanan da ita barista Zainab ta yi magana akan irin yanda doka ta dauki nata matakin to kowa ka ganin kamar zai zama kamar wani hujja ne ga sauran matan da aka yi auren dole ko kuma suke cikin matsayi su dauki irin wannan hukunci a hannunsu bayan ganin cewa ita wannan ta tabbatar cewa ta aikata abin amma an sake ta hada an ce ta goma shin ma wani dama da aka bata na ci gaba da karatunta
to a matsayin na ɗan jarida ya kamata a ce a matsayin mu na ɗan jarida mu bidiyan yadda labarin yake mu kuma duba ta wani fuska abin ya fara mu kuma bi yanda kundin tsarin mulkin Najeriya ta tsara abubuwa mu namu a matsayin na yan jaridu shine mu nemi bayani sahihin bayani ba bayani kawai ba sahihin bayani da duniya za ta gane cewa na farko yarinyan nan ba ta kai shekarun da za a yanke mata wannan hukuncin ba kuma mu nuna mu duniya cewa a lokacin da yarinyan nan ta yi wannan ba ta cikin mahaifinta kamar yadda kuma ta nuna bata ma san me ta yi ba so sahihin bayani ya kamata duniya ta gane in mun zo rubuta labarin mu ba da a shekarun da yarinya ke wannan abin cikin wannan yanayi ta yi me yasa ma ta yi auren dole akai mata
akwai mata da yawa inda suka samu kansu a irin wannan matsalolin wanda ake zargin ko kuma an ma tabbatar da cewa sun aikata muna da kamar Maryam Sanda wanda har yanzu ba riga an zartar mata da hukuncin ba duk da gashi alkali ya ce ga hukuncin da yanke amma an dafa kara ba ta ganin wannan wani dama ne kuma wasu matan za su samu musamman inda suke su ma suna da irin wannan matsalar wanda suke fuskanta su ma shari'a su ga cewa eh ba abin da ma bane ma zan fito irin yanda aka yi saki wannan yarinya ba tare da doka ta haukanta ba
to ni dai gaskiya dai zan dauko wani hanya ne daban dukkan mu nan mata ne
kuma iyaye
da kuma iyaye ne kuma ba kafin ma dai mu zama iyayen ai mu ma mun yi wannan shekaru ina so mu duba mu gani shin lokacin da muke shekaru 13 nan ko 14 nan shin yaya muke tafiyar da rayuwa ne muka sani a duniya kin gane dan ni gani nake lokacin da nake shekara 13 nan ko 14 nan a ce an man aure gaskiya kan da Allah zai yi kiyaye ka tunda lokacin nan kuliciya na nan ga baka san menene aure ba kuma unfortunately kuma iyayen mu su kuma gaskiya na tabbatar maki ni dai nan gun dai kuwa ta da zonar da ni ta ga mun kafa amma aure ba ga inda aka yi ga inda ai ga inda ai ga inda mini sai ga inda zaka yi sauran mu kuma gaskiya mu Hausa muna da wannan abu ba a sa mu akan hanya to ba na ita tana cikin yarinta da rashin in ba wasa ba da kallon film da menene ba abin da yar shekara 13 za ta yi ko 14 sai wannan to a zo kuma a ce wai an yi mata aure me kuke zato zai yi wannan ba wai ana so ɗan matan ba ne su ci gaba da yin haka su iyayen da suke yin wannan abin su ya kamata su na su tunani bai kamata mu aure da ƴaƴanmu ba sai sun samu hankali kansu ake cewa ko menene ne yawa kin gani ai ko makaranta ce shi Bature da ya kawo makaranta akwai shekarun da yake cewa eh daga shekara haka da haka shi ya kamata a sa da a wannan aji a wancan aji haka nan ma zaman duniya shi ma
haka
kin gane ko a gaban Allah ai Allah ya ce ga shekarun da ya kamata kana da hankali da kin ga ko aka ce in ka kai in yaro har ya kai shekara 9 baya sallah baya abin nan ga hukunci ga menene ga menene kin gani saboda haka akwai kowane shekara akwai abin da ya kamata a ce da namiji ko ƴa mace ya kamata ta yi a shekara 13 nan da a ce ta yi ciki ma waye san irin haihuwar da za ta yi kida za ta zo ta rasa rai ko ta zo ta samu ciwon fitsari ko wani abin nan kin gani saboda haka ya kamata a kalli ma wannan su iyaye su ne ake jawo mu kunni cewa kun gani ku bari ƴaƴanku su kai su samu hankalin kansu kafin ku zo ku yi musu wannan irin abu ballantana ma yaushe ake yin abin dole ko mu nan gun manya ba za a samu mu yi abin dole ba ballantana yaro da ma bai san menene ba
wannan ba sai mun zo mu je ga magana shi kan shi shari'ar da aka yi ba kiya ganin kaman ba a yi wasu dangin mijin adalci mutun da ba a fitar musu da hakkin su an kashe musu kuma ba an bar abin ya tafata
malama Binta da dazu dazu nan kin ce kaman yanda ita Maryam Sanda ta kashe miji wannan mata ai wannan case da na Maryam ba shi daya ba dan ita babba ce matan aure ta san kanta ta ga abin da take yi kuma aka dade ake damban aka ji mishi ciwo to wannan kuma karamin yarinya ce kuma mace an yi ta bare mu manta da wata addini wata doka wata tsarin kundin waye waye duk mun manta mutum mu aje mutum mace haka aka yi ta ba ta so a taba ta tun kuma suna karami ana sa mata wannan ba a taba ka za mu karki yadda a taba ki ka a yadda to yanzu ka kwalan bai nuna ba kai bai kai ga wannan matsayin ba
za su iya bambance din na aure ne za su iya
yawuwa kuma ta furta ta ce ba ta so aka kai ta wani wuri ga abin da ya faru kuma yafiya ba wani ajiba ba ne in ka auna abin ka auna wanda ya rasu ya tafi to za mu yi asarar wannan rai ne ma kuma mu gani ya nadamanta mu gani halinta kafin wannan abin ya faru a auna kuma a kulli wanda mamaci ya ainihin dangi shi wanda suke da shi yaya suke so da shawaran su da komai sai a ce wannan rai makar mai asaran shi
wato kar a rasa biyu
ta in kuma ga nadama kuma ga yanda da ba ta da wani fada wani firgita wannan abun na aure ba karamin abun bane ko babban mace ta firgita ba karamin yarinya to kokolon bai kai bai nuna ba har ayi wannan duka to gashi abun ya ai a yafa
a matsayin ki na uwa ba kiya ganin kaman irin wa'annan abubuwan musamman irin wannan yafiya da yarinyar da samu ba zai ba wa'ansu ƙwarin gwiwar cewa za su iya su matsallakewa fa idan hakan ta faru a kansu.
Jama'a har
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma zauren tattaunawar mu domin jin yadda suka amsa tambayar da Binta ta yi kamar haka.
Amma matsayinki na uwa baki ganin kaman irin wayannan abubuwan musamman irin wannan lafiya da yarinyar da samu ba zai ba wayansu kwarin gwiwa cewa za su iya su ma tsallakewa fa idan hakan ta faru a kansu.
To sai dai mu ce Allah ne ya ji kare kawai Allah ne kuma kiyaye. Amma dai ai duk wanda ya san yayi nifi ya san yayi nifi kuma ya kamata ya san cewa in ma a duniya baka samu kunci ba to fa a lahira ba in dai kai musulmi ne ko kai kirista ne. Saboda haka ya kamata in kai dai kika san kai nifi kuma kisa ba karamin nufi bane ka dauke ran wani ba karamin abu bane kuma dai koda kana hauka ne ai ana samun dan kasan kai ba daidai ba kin gani saboda haka sai dai mu ce Allah dai dai kare kuma dai Allah ya sa ni idan na ga abin ni kiyayen ne nake so su yi makan su fada
su fahimci
abin nan su Allah mun tuba ka rubuta abin da kin ni ina gani fa yarinyan nan zai fi yana kai iyaye fa
bakiya ganin wannan hukuncin zai iya shafan sauran kesa-kesan da ake da su a kotuna da suke jiran su ma yanke musu hukunci inda yake da jibi da irin wannan shari'a.
Eto ya danganta shari'a ana yin ta ne akan abin da ya faru da yanayin kowanne. To kamar yanayin wannan na wannan yarinyar dai gaskiya ba lalle bane waɗanda suke da irin waɗannan kesa-kesan a kotu a yi irin wannan hukuncin. Lata akwai abubuwan da suka haifar da haka. Shi yasa aka yi wannan hukuncin kuma shi abin da mai girma gwamnati ya yi na yafiyan shi ma ba ya yi shi bane duka. Yana da hurumin yin haka ne a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya. Ta ba shi wannan damar ya iya cewa ya yafi mu duk wani mai laifi. Koda babba ne in yi waye gari wanda aka ma yi mishi hukunci aka ci an mai ɗaure rai da rai ko an ajiye shi a je a yi kisa in kin lura duk wani kes ɗin da ya shafi wanda za a yi kisa. Ba sai gwamnati ya sa hannu za a kisa. Sai ki ga gwamnati goma sun zo sun tafi ba a sa hannu ba mutum yana zaune a gidan yayi. Wani gwamnati sai ya zo sai ya ce shi ya yafe mishi ya tafi. Mutumin da ya yi shekara kusan 20 ko 30 menene ya rage mishi a rayuwa. To idan haka shi yake kawowa za ki ga suna ɗaukar irin kamar ita wannan yarinya ce karama. Yanzu ya ce ya mata hukuncin kisan a kashe ta kamar yadda ita Hajiya ta faɗi da kuma Asma ta faɗi. Kin ga kenan za a yi a rasa duka. Wanda kuma kin ga yarinyar nan an tabbatar cewa fi sabilillahi ba ta yi niyyar kashe shi bane. Kuma abin da ta yi ba cikin hankalinta ba ne. Kuma har yanzu akwai abin da an ta Asma ta yi magana akai wanda zan so in ƙara magana akai. A kullum muna gaya ma iyayenmu da iyayen yaya muna faɗakar da su a kan su kula da iyayensu. In muka je muna nuna ma yaran nan a makarantu ne kar ku bari a taɓa muku kaza, kar ku bari a yi kaza, kar ku bar namiji ya yi kaza. To da aka tashi aure da yarinya a shekara 13 ko 14 ko 15 shi iyayen su suna zaunar da su ce to wannan taɓin ya yi daban da wanda muke hanawa. Ana gaya musu mu dama muka mu a kungiyarmu da su a kungiyar jam'iyyar matan Arewa kullum muna faɗakar da iyaye da mata saboda yawan fiyade da sauran bata yaya da ake yi. In muka je faɗakarwa da muke zuwa ziyara ƙauyuka mukan ce ma iyaye ku koya ma ƴaƴanku mata kar su bari har bazan ma kar su bari a taɓa musu nonunan su ko gaban su ko bayan su ko bakin su da sauransu. To yaron da ya saba kullum ana mai wannan huduba cewa kakka bari a taɓa maka kakka bari su abinda suka tashi da shan kokolo su kenan. Aka waye gari aka ɗaura mata aure ita dai an zo an yi biki an mata kwalli an sa mata kayan can aure da ita an tattara ta an kai ɗaki. Bata san me ake nufi da kalman aure ba sai dare ya miji ya shigo mata sai ya zo ya kama haka hakan kuma ita an ce mata katta yadda wani namiji ya taɓa ta. So kin ga anan ba tantance mata wani tabin shine haramun wani shine halal ba.
To kuma idan bayan an yi auren shi wannan
ba zai yarda da shi ba. Duk wannan ba a yi to ina ganin anan ba ya kamata iyaye su fara gaya ma ƴaƴansu irin waɗannan yara da basu riga suka kai a shekarun da za su gane me ake nufi da
auren.
In za a yi auren ya
kamata a gaya musu to in kika je auren nan fa wannan abin da aka hana miki in mijin nan ne a bar shi to in ba haka aka yi ba za a iya ci gaba da samun irin waɗannan matsalolin kiyar sunan da kika fada na Maryam Sanda wani abu ne daban kamar yadda anti Asma ta ce wancan tana ma da ƴaƴa ai har wata ai wani abin ne a da ta da miji amma kai
amma kisa ne
eh amma kai ba abin da nake nufi abin da ya hada su da mijin ya sa kai minyan da aikata haka kuma ita an riga ma an mata hukunci ai dukkan da kara suka yi
haka
an mata hukunci ita dai wannan yarinya alƙali ya hukunci bai kara hukuncin ba yace ya ban mu gwamnati wanda kuma gwamna yana da gurbin yace ya yafe mata tunda har manya ana yafe musu to wallahi ta hanyar da aka tabbata kuma da take zaune a prison kungiyar mu ta jahar Kano muna magana da su sun sha zuwa wurin kowa yana fadan yanda take da hankali da ladabi da zamantakewar ta ma da mutane a cikin sauraron
wato kamar wani kaddara ne ya
faɗo wato kaddara ce ta faɗo mata kawai saboda haka mu dai muna ganin cewa ko da ta aikata laifin nan kamar yadda Hajjia ta yi magana ne iyayen da ta yi nadama kuma iyaye su ya kamata lalle a ja musu kunne kan irin waɗannan auren da suke yi
to ai ga kamar gwamnatin jihar Kano ma ta yi ta goma shan bata wani dama na sake sabon rayuwa inda ta bata hurumi na ƙara karatu har da ma cewa an bata scholarship wanda ake cewa wato kamar gudunmawa na yin karatu ya kuke hanjar haka kuna ganin kamar zai sake mata rayuwa ko wani dama take da shi yanzu haka
to mutum an sake an fidda shi daga kurkuku kuma gaskiya yayin da dama an su wancan mamaci an ba su hakuri komai to in an fito shi dole a gina shi mana in ba haka zai fada ya gurguje ya rayuwar shi ya lalace yanzu ba ma kawai taimakon ta karatu da counseling za a yi taimata
ana da wata
shawarwari ana da therapy dinta har wannan abun ya fita hankalinta ta zama mutum to aiki ne za a yi a kanta ba zan kawai a gurgurta a duniya bane ba ina so in koma kan maganan da kika yi da sun yi tambaya akan su ƴan uwan da aka kashe musu
ne dan
kamar an ci kamar police haka ne ko abin nan to kin san a matsayin mu na ƴan masu tattara sahihan labaru za a so tun da yau gwamnati ya ce ya yafe mu wannan in an duba ta wani bangare na addini ya kamata a ce an ba iyayen mamacin diya to duniya ba kasar Najeriya kadai ba za ta so ta ji a kafofin watsa labarai cewa yau tunda an ce an yafe ma Rahama gwamnati shi ma ya duba ya gani menene addinin nan da wannan da aka kashe yake wani irin diya aka ce a mishi shi kuma sai duniya ta dauka ta yayata a kafofin yada labarai a ji cewa su ma ƴan uwan wanda aka kashe
an duba su
an ba su jiya to kin ga an yi balancing kenan an yi jurawa an yi sun
ba karebin da mu
to a yayin da yarinyar za ta fito kuma yanzu in aka ce gwamnati ya
umma
ya aka ce in a kafofin yada watsa labarai a duniya gabaki daya a yanan gizo a ga cewa gwamnatin jihar Kano ya ba iyalan wannan mafaci jiya yanda ya kamata ya fita hakkin su to shine zai ba wannan yarinya Rahama dama
ta
fito ta fanta ma ita ma a duniya ta je karatun da za ta yi ta ji daɗin gurbi
ko a ce ta
sake aka bata ta shiga cikin al'umma tana shiga za ta yi an ba dangin shi jiya kuma ta yi bisa cikin rashin hankali ne ba ta kai shekaru ba amma gwamnati mai adalci ya ba da iyalin mamacin na jiya su kansu iyalan har duniya ta nake za su samu sanyi a cikin zuciya
salama
an warware an yi kone an yi yanda ya kamata to kin ga yarinyar nan za ta ji daɗin wannan scholarship ɗin da aka ce an bata da wani jin daɗi na rayuwa zai ma ƙara ba duniya dama wanda ke son ya taimake ta ya ba saboda sympathy
tausayi
akwai mutane da yawa ba gwamnati ba suna son su zo su taimaki yarinyar yanzu saboda abin da ta yi ba mai kyau ba ne amma an yi ta yi abin cikin ba ta rashin hankali ba so muna so gwamnati ya duba ya gani diyan da ya kamata ya yi ma iyalan wannan mamacin a watsa a kafofin yaɗa labarai duniya ta ji don a samu salama.
To a matsayin mai na 'yan ƙasa gabaki ɗaya mu wani kira za mu yi ga mutane a al'umma idan hakan ta faru mutum an samu an yafe masa idan ya yi wani laifi wani ake tabbatar cewa ya yi nadama ta yaya za mu duka mu dunkule mu taimaka masa wato mu karɓe shi kuma ya shigo cikin mu don yawanci idan mutum aka ce ya je gidan jahalin ka ko da namiji ne akan da wuya jama'a su karɓe shi kawai haka nan ba tare da shawo ya sha wani lokaci sai ya sake ma mazauni ya sake gari gabaki ɗaya. Ana ta wannan halin
da take ciki a matsayin ta na matashiya ne yanzu ne matan ta zama matashiya a cikin kuma ma gidan kasu tana girma din yaya zani kira da al'umma inda za su tafiye ta
gaskiya abun fare je sai dai addu'a tunda kin san dai yanzu maza ma da za su aure ta fasai sun tunani su goma ma ba su tana ba kin gane dan za su ga cewa in na bata mata rayuwa da za ta kashe ni abin da zai biyo baya kenan
haka za su fara
haka za a fara cewa kawai dai Allah ya taimake ta ta samu ta shiga duniyan ma gaba ɗaya ta canza ko ma suna ne ko ma ne ne a manta da ma zaman ta kawai ta zama wani mace daban kawai dan kin san mu a yadda muke society din mu
al'umma
yawa surutu da magana da abin da ya kamata abin da ya kamata ba balanna kana mace already kana ta shiga wani cikin hali ba na a ce kai wannan abu gaskiya
malama sama wani shawara za su ba
na wa shawaran dole a gina ta a ce mai ke ta kuma a koya mata wata sana'a na san ranta dan ta tsaya a kafanta kar ta zama kaya ga gwamnati ko ko ɗan uwanta ko ko iyayenta ta zama mutum kan gane daga haka Allah ya hore ta samu miji tabarkalla in ma bata samu ba in dai kana da kudin ka kanka kai ka kama kanka wannan abun dai ya faru a hannunka
sai rayuwa mai ma'ana malama zai
so gaskiya kam wannan abun da ya faru da wannan yarinya wato na farko dole sai mun rungume ta a matsayin mu na iyaye mun ba ta shawarwari ba wai so dai ba so biyu ba za mu dinga yawan zama da ita ana ba ta magana ana jawo hankalinta nuna mata cewa ma abin da ya faru ba laifinta ba ne don kar ya ma zo ya taɓa kwakwalwarta saboda yanzu ba za ta ma gane laifin da ta yi ba sosai sai nan gaba kaɗan nan gaba kamar yadda Hajiya ta yi magana za a iya waye gari wani ya zo yana son ta sai wasu su ce kai ba ka gane wance ba ai sai ce ta taɓa kashe mijinta. To a lokacin ne irin wannan abin zai iya affecting don
wanda
shafe ta. To amma ana zama da ita yanzu ana nuna mata ana mata shawara ana bata magana haka Allah ya so ta manta da abin da ya faru ta ci gaba da rayuwarta mai kyau in makaranta take so ta ci gaba da shi tunda Allah ya sa gwamnati za su tallafa mata sai ta zauna ta karatunta. Amma magana da ita Hajiya wadda ta yi magana a kai yana da muhimmanci in ana son wannan abin ya zamo gaba daya an goge mata laifin nan a zauna da iyayen shi ko dangin mamacin in gwamna zai mata adalci to ya zauna da su in sun ce sun yafe ne to kinga kowa ya ji kowa ya ji cewa sun yafe sun tabbatar ba ta yi kan sauranta ba ne sun yafe mata saboda ana fara yin yawa kin ga ko in riga sun ce sun yafe ba za a bi ta da mugun baki kamar amma in an yi shiru kawai an ce a yarinya an taimaka mata an tallafa mata su ba a kula da zafin da suka ji na rasa danuwa ba to akwai matsala gaba amma Allah ya sa gwamna ya zauna da su ko ya tura wasu suka zauna da su aka samu aka sulhu a bangaren su su ma suka fitar suka sanar ma yan jarida da mutanen duniya cewa lallai su ma an zauna da su su ga jiyar da ma aka biya su ko kuma su suka ce sun yafe to kina sun yafe kina ma cikin zuri'ar su ma ta iya samun wani mijin
cike ma kuwa
sai a zauna lafiya wannan tallafin da gwamnati zai mata ta yi aurenta kuma na son rai ta zauna lafiya ta ci gaba da karatu har ta amfani mijin ma da 'ya'yanta haka don ba aka bi wannan abin nan gaba har jikokinta ma sai an zo ana nuna su ana cewa ai mahaifi su ta yi kaza amma aka ɗauki wannan matakan Allah da kuma sai abin ya kawo
an kashe bakin fanni a cikin sa.
Kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta tana gabatar da shirin Zahra Aminu Faye sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari Auna daga nan Benin Washington DC nake sallama da ku masu saurari a kasance lafiya.